أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يدر سمنا 37 نعم أتكين كراتمنا تفسير للتاف الله من جرمة أيو بيوغا وطن سفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دايدة قريبة للسلاتين wanda ya dace da 28 ga watan 1 na shekara ta 2009 ta miladiya. Za mu tashi aya ta 215 a cikin suratul baqara. Hadin Allah ta'ala ya sa'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabni sabil wama taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Za ku tambaye ka ya Muhammad madha yunfiqun, abinda za su ciyar, wato abinda za su batar na dukiya a kan addinin Allah. Qul, ka ce musu ma anfaqtum min khairin, duk abinda kuka ciyar na alkhairi falil walidain, to ku ciyar da shi ga iyaye, wal aqrabin da dangi makusata, wal yatama da marayu, wal masakin da musakai, wabni sabil da waɗanda suke matafiya wanda guzurinsu ya yanke. Wama taf'alu min khair, ba dukkan abinda kuka aikata na alkhairi komai ƙanƙantarsa, fa inna Allaha bihi alim, Allah masani ne da shi, don haka zai muku sakayya a kai. Wannan aya ta bayyana wata zahira daga cikin zahirar tarbiyyar imani, cewa yayin da aka yi ma musulmi tarbiyya ta imani, to zai zamanto ƙoƙarinsa shi ne ya san hukuncin Allah a cikin dukkan al'amuran rayuwarsa, ko babba ko ƙarami. Shi ya sa ni sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rinƙa yin tambayoyi gare shi akan dukkan abin da yake zai kai su ya zuwa ga yardar Allah, akan yadda za su gudanar da rayuwarsu, ko abu babba ko abu ƙanƙani. Masu sababin nuzul suna cewa wannan ayar ta sauka akan Amr ibn Jamuh ne, ya kasance mai kuɗi, saboda haka yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai yi da wannan dukiyar ta, ya zai ciyar da ita. To haka sha'anin musulmi yake, yayin da imani ya tabbata a zuciyarsa, sai ya rinka komawa ya zuwa ga Allah, ya rinka komawa ya zuwa ga masana hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su bayyana masa. Shi yasa yana daga cikin alamomin sahawa, wato fadaka da aka samu a duniyar musulmi a yau. Za ka ga kan cewa yawan hanyoyin fatawa da ake samu, yawan wuraren fatawa, ka ga gidajen rediyo waɗanda aka buɗe waɗanda shi suke amsa fatawoyin mutane, bal a waɗansu ƙasashen ma kamar Sudan, wannan wayar ta jawal ɗin nan har wata hidima suke yi. Akwai lamba wanda yake za ka yi text zuwa gare ta, in kana da tambaya ka yi text da wannan, ka aika zuwa ga wannan lambar kan tambayar da take da ita kan wata matsala daga cikin matsalolin addini. Cikin lokaci ba da dadewa ba, jawabi zai zo maka a ɗauki ɗan kuɗi ƙalilan a ciki, saboda a bayyana maka hukuncin Allah. To wannan duk yana daga cikin tasirin tarbiyyar musulunci. Idan musulmi ya zamanto musulmin kirki, to zai zamanto kullum kokarinsa ya san hukuncin Allah, ya rinka zamanto mai yawan tambaya akan ya san menene hukuncin Allah, ba tambayar kwakwa ba, a tambayar yadda zaka kyautata tsakaninka da Allah madaukakin sarki. Ya zamanto ba wani aiki da zaka yi sai ka san hukuncin Allah akan ka. Sannan fa'ida na biyu ta biyu ta waɗannan tambayoyi da sahabbai suka rinka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da Al-Qur'ani yake sauka, shine cewa makiya addinin musulunci daga Yahudawa da mushrikai da munafikai ko yaushe suna kokarin kawo da sisa da kaidi da makirci da shubha wanda za ta rikita tunanin musulmi. Saboda haka wani lokaci daga abinda suka faɗa don su kawo rikici a zukatan musulmi, to sai su koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tambaye shi dan yi musu bayani, sai Allah ya aiko da bayani wanda zai tabbatar da imanin musulmi, ya zamanto ya ƙara musu tabbata da imani, ya ruguza dukkan shubha da dukkan kaidi da makiya Allah suke nema su kawo. Shine wanda Allah yake cewa wala ya'tunaka bimatharin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Duk wani misali, wato duk wata shubha da za su kawo maka, sai mun zo maka da abin da yake shine gaskiya da kuma tafsiri wanda yake mafi kyau. To haka Al-Qur'ani yake sauka wajen haka uslubin Al-Qur'ani yake wajen tarbiya da wajen tarbiyar mu'minai. Nan wannan Allah madaukakin bayar da suka yi akan abin da za su ciyar, ma za yunfiqun, ma din nan mausuliya ce bi ma'ana alladhi, wato za su tambaye ka abin da za su ciyar. Saboda haka tambayar kan jinsin abin da za a rinka batarwa din, to sai jawabin yazo da wato fiye da wannan aka ba da bayanin abinda za a ciyar da kuma inda za a ciyar din, masarif din ciyarwa, wuraren da za a sanya ciyarwa. Allah ta'ala ya ce kul ma anfaqtum min khair, duk abinda za ku ciyar na alkhair, sai aka kira abin alkhair, wato abinda za ake batarwa sadaka da zakka alkhairi ne, alkhairi ne ga mai bayarwa, domin za ka tsarkake zai wa domin zai tsarkake shi daga daudar mako da ruwa, kuma alkhairi ne ga wanda ake bama domin zai tsarkake shi daga wato daudar kyashi da keta da hasada. Sai ya zamanto kan cewar hakika abinda ake fitarwa a bayar fi sabilillah ya sufanki da sifar alkhairi, sannan kuma alkhairi ne ma ga al'umma baki daya, domin shine sanadin samun soyayyar juna da a cikin al'umma. Yanda zai zamanto mara shi yana kaunar mai shi, dan yana ganin mai shi bai kyale shi ya rinka shan wahala da tsananin da yazo masa ba, bal an nuna masa yan uwantaka. Yan uwantaka ba kawai a baki bace, ba yan uwantaka kawai an zo sahun sallah bane in an hadu a wajen karatu, a'a, yan uwantaka a cikin yayi a cikin kowane hali yake, yayin rashin lafiyarsa, yayin da aka yi masa mutuwa, yayin da aka yi masa haihuwa, yayin da wata annoba ta same shi, wannan zai san kaga ya zamanto cewa abinda ake bayarwa fi sabilillah ya zamanto alkhairi ga al'umma baki daya. Tunda a lokacin nan kan mun manta koyo shi cewa suratul baqara ta sauka farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina. Saboda haka duk asasin gina al'umma ake ta kafawa, har sashin yadda ake gina al'umma lafiyayya mai aminci, daga ciki shine yadda yake za a samu wannan abin nan at-takafulul ijtima'i, daukan juna, daukan nauyin juna a cikin al'umma. Saboda haka Allah ya sifanta abinda ake ciyarwa da cewa alkhairi ne. Sannan a cikin sifanta shi da alkhairi akwai kwadaitar da wanda zai bayar fi sabilillahi ya nemi alkhairi daga cikin dukiyarsa ya bayar, ba kar ya bada abin da yake shine na sharri ba. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi, kamar yadda zai zo a cikin wajen karshen sura. Kada ya zamanto kan cewa abin da kuke nufi ku bayar na Allah ya zamanto mabwa, wato wulakantacce, batacce, bara gurbi, mara kyau, shi za ku dauka ku bayar, wanda ku inda an ba ku ba za ku karba ba, sai dai idan ya zamanto kan cewar wato an abin nan an rufe muku idanunku, wato in za ku karbe shi sai dai ku rufe ido ku karba a haka. To ko idan za ku bayar kada ku rinka neman irin wannan, shi yasa aka ce ma anfaqtum min khair, aka sifanta abinda za a bayar da cewa alkhairi ne. Dan haka yayin da mutum zai bayar da haƙƙin Allah, abinda ake so shine ya nemi abinda ya fi alkhairi. Duk da yake a wajen irshadi na abinda yake wadatarwa wajen wajibi shine ka bada al-awsaf, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyaka wa karaima amwalihi, yace ma Mu'adh kada ka karbi wato ingantacce, wato abinda yafi komai tsada, wato dukiyarsu da tafi tsada, ka kiyaye ta, kada ka ce ita za ka karba. Dan haka sa'i idan yazo karban sadaka ba zai je ya samu wato a saniya da take ita ce mai yawan nono mai yawan haihuwa ita ita zai dauka ba kamar yadda kuma ba zai dauki wato a nakasassa kyamurarra ya ce ita zai dauka ya bama fakirai ba sai dai ya dauki tsakatsaki to amma anan da yake kwadaitarwa ake akan ciyarwa umuman sawa'un na zakka ko ma ba na zakka ba kai idan ka tashi ka nemi abin da yake shine alkhairi domin usluwa domin makami ne na tarbiya ko yaushe ka sanya abin da zaka bama Allah shine yafi komai kyau shine yafi komai tsada to ko yaushe matsayin ka yafi a wajen Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ayyur riqabi afdal wace baiwa wato wani bawa ne yafi falalar mutum ya bayar da shi ya fitar da wato ya yanta shi yace aglaha wa anfasuha inda ahliha wanda ta fitsa bawan da yafi tsada kuma yafi kima a wajen ma'abutan a wajen masu shi to shine zaka zaba ka yantar da shi fi sabilillah to wannan shine makamin tarbiya haka yake wato a nuna maka abin da yake shine almustawal a'la kai kuma ko shekara rinka hankulo ka rinka kokari kai ya zuwa gare shi dan haka abin da zaka ciyar ka rinka karga dan abin da yake alkhairi kul ma anfaqtum min khairin falil walidain to kun ga can an yi bayanin abin da za a ciyar ma da yunfiqun menene za su ciyar Allah ya ce ma anfaqtum min khair abin da yake na alkhairi shi za ku ciyar kada ku nemi abin da yake mara kyau to sai kuma aka ce falil walidain nan kuma sai aka karo wata fa'ida akan abin da yake ba su tambaya ba amma yana da alaka da fa'idar infaqi ne shine almasarif inda za a sanya ciyarwar wa za a bama domin al-infaq sananne ne a wajen musulmi tun lokacin a wajen larabawa tun lokacin jahiliya an kasance ana yabo da masu infaqi amma a me suke infaq daga wanda zai ciyar da dukiyarsa ga mashaya giya wanda za a zauna wajen shan giya ana caca yace duk giyar da za duk kulbar giya duk tulun giyar da za a kawo nan wajen a kaina yake ya bugi kirji wannan karamci kenan wannan ko kuma wajen caca yazo ya ce ai caca yace shi zai baka abin da zaka yi cacar da shi baka da kudin amma shi zai baka abin da zaka yi cacar dan kawai yana sha'awar ai caca ko kuma abin da za a batar ga mawaka mata ƴan mata masu waka da makamanci da masu yabo sha'irai mawaka masu waka zo su yabi mutum a bashi kudi shine abubuwan da ake gani shine infaq din shine bajinta shine kyautatawa to shine Allah madaukakin sarki ya fitar da su daga wannan fahimta ta su ta jahiliya tunda su kansu abin ya dame su dan suna saboda suna so su sani yanzu da suka musulunta bisa tarbiyar imani a yaya ya kamata su yi infaq irin infaqin jahiliya za su to shi yasa sai jawabin ya zo da ƙari akan abin da za su ciyar ya zuwa ga bayyana musu irin yadda za su yi ciyarwa sai Allah ya ce falil walidain abin da za ku ciyar na alkhairi ga iyaye alwalidan su ne uba da uwa duk wanda yake da wilada a kanka da uba da uwa da uban uwa da uwar uba da uban uwa da uban uba da uwar uba kakanni kenan so in ta gefen mahaifi ko ta gefen mahaifa duk sun shiga cikin alwalidan ciyar da walidain iri biyu ne akwai ciyarwa ta wajibi akwai ciyarwa wacce take ta mustahabi wanda yake nan a cikin alkur'ani duk an yi ijmalin su amma daga baya bayani ya zo wanda ya bayyana ciyarwa da take wajiba da wacce take ba wajiba ba ciyarwar wajiba ga ciyarwa wacce take wajiba ga iyaye ita ce ciyarwar yayin da ya zamanto iyaye ba sun zamanto fakirai mabukata to wannan dukkan da yake da hali kamar yanda yake wajibi ya ciyar da kansa ya ciyar da matarsa da ƴaƴansa haka yake wajibi ya ciyar da mahaifansa dan haka ne bi halatta ka ba mahaifanka daga cikin zakka ba saboda ciyar da su in dai sun cincinci daukar karbar zakka saboda sifar talauci to haƙinka ne ka ciyar da su ba ka dauko zakka ka ba su ba in ka ba su zakka zakka ba ke ba saboda wajibi ne in sun sifantu da sifar talauci ka ciyar da su wannan ita ce ciyarwa ta wajiba idan ko basu sufantu da sifar talauci ba suna da abinda za su ciyar da kansu suna da abinda za su ciyar da kansu to su kuma ciyar da su yana daga cikin ihsanin da yafi komai dan haka shine yazo a cikin darajar farko yazo a cikin darajar farko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin na Abu Huraira yake cewa ummaka wa abaka واختك واخاك ثم ادناك ادناك ka fara da uwarka da mahaifinka sannan da yar uwarka da dan uwanka sannan kuma wanda yafi ka wanda yafi kusanci da kai a haka a haka dan haka iyaye sune farkon wadanda yake zaka ciyar da su to ciyarwa ta mustahabbi shine bayan in ba su fantu da sifar talauci ba ka ba su dukkan lokacin da zaka yi ihsani ya zama to su zaka fara tunawa wajen yin ihsani dukkan abin da suke so ya zama tokan cewa ga wasu alkhairi zaka yi su zaka so ma nema kai alkhairi daga su sai in ka san cewa sun wadatu ga barin wannan alkhairi sannan kuma sai kai intikali zuwa ga wanda suka zo bayan su to a cikin hikima babba ta wannan addini namu wajen sanya infaki ya zama to ga iyaye saboda addinin nan ba addini ne wanda yake yazo ya tarbiyar mutum shi kadai ba ya zo ne ya gina al'umma al'umma tana ginuwa ne da gina mutane da gina iyalai sannan da gina wato garuruwa mujtama'at taron jama'a baki daya to dai abinda zai kyau wannan aya ta bayyana asasi mai girma da zai inganta rayuwar al'umma wannan in aka samu mutum da yake da wadata in ya tashi ciyarwa yana ciyar da iyalan da iyayensa wannan zai bada wato usra dangi iyali wanda yake lafiyayye mai aminci mai son juna mai zaman lafiya saboda ka kyale iyayenka bukata ta kai su a ce sai dai su je layin inda ake biyan zakka su bi layi a basu ko sai dai su je su yi tambaya a wajen wani wanda yake ajnabi gare su idan a ce nasu ne na jikinsu shi za su tambaya wannan ɗacin ran da yake zuwa ma mai yin tambaya ba zai zo musu ba in suka tambayi ɗansu tamkar suna ganin wannan dukiyar su ce suke ɗauka saboda haka yayin da ɗaya zaman to kan cewa kafin su tambaya shi ya ba su kaga ya yi musu maganin wannan ɗacin bukatuwa ya zuwa ga wani ajinabi da bukatuwa ya zuwa ga tausayin al'umma ya zaman to shi ne mai jin tausayinsu saboda haka an samu zaman lafiya a cikin rayuwar iyali to bayan nan sai Allah ya ce wal aqrabin da waɗanda suke mafiya kusanci al aqrab af'al tafdil ne na al-qaraba ai wanda yafi kusanci wannan an yi ishara da al-aqrabin domin wani lokaci Allah yana kiransu dawil qurba wato masu qaraba masu kusanci nan yace wanda suka fi kusanci domin yayi ishara zuwa ga tartibi cewa bayan ka gama da iyaye sai ka zo zuwa ga dangi to kuma dangin wanda suka fi kusanci saboda haka kenan wanda ya fi kusanci sannan wanda ya zo bayansa sannan wanda ya zo bayansa haka ya kamata wato ba ka zama to inuwar giginya ba na kusa ba zai ji daɗinka ba sai na nesa domin wannan ishara ne ga rashin ikhlasi domin kana so na nesa wanda ba su san ka ba ba su yi gogayya da kai ba ya zama to suna taya banta suna cewa mutumin kirki ne amma wanda suka yi gogayya da kai kuwa baka damu da su ba baka damu kai husnul khuluq da su ba domin wannan ishara ne ga cewar wato gaskiyarka wajen husnul khuluq ba tabbatacciya bace domin idan ka tsare kyakkyawar dabi'a tare da na kusanci to in babu aula ka tsare tare da wanda yake mani sanci to shi yasa sai Allah ya ce al-aqrabin ka fara da wanda yake mafi kusanci tartibin kusanci yana zuwa ne a bisa tartibin asaba wajen gado a bayan iyaye da ƴaƴa wanda suke su wa'annan ba a magana su saboda ce da su wajibi ne to al-aqrab shine wanda yake kwibinka su ne wanda yake kun wanda yake mahaifinku shi ya haɗa ku ɗan uwa kenan ko wanda ku fito daga tsatso guda to amma da yake alaƙarka da ƴan uwanka tana haɗuwa ne wajen mahaifinka to haka dalika alaƙarka da kakanninka tana haɗuwa ne wajen mahaifinka shi yasa ne malamai suke saɓani wa za a ƙaddamar kaka ko ƴan uwa a wajen gado akwai wannan idan suka haɗu da kaka da ƴan uwa idan suka haɗu to tartibin da bisa tartibin asaba ne asaba to shi ma a cikin wannan akwai fa'idar cewa a wato sada zumunta tana daga cikin abin da yake kawo zaman lafiya a cikin al'umma domin yayin da ya zama tokan cewa da yayin da ya zama mutum ya zama to cewar yana da alaka mai zurfi mai nisa da gidaje masu yawa kuma duk ya kyautata wannan alakar kaga ya zama to shi ne dalilin samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin al'umma. Yan uwanka maimakon a ce sun tafi suna roƙo suna bara a hanya, ya zama to kai ne mai share musu hawaye. Maimakon a ce su ne za su je suna layi inda ake bada zakka, ya zama to kan cewa har gida za a zo a kawo musu kayan masarufi. Don akai haka, kaga wannan shine zai bada zaman lafiya da soyayyar juna da jin da mutun ya rinka jin kan cewa ba shi kadai yake rayuwa a cikin al'ummar nan ba. Sannan waliyatama da marayu, marayu su ne waɗanda suke sun rasa iyayensu a halin yarinta, ƙanana ba su balaga ba, suka rasa mahaifi, wannan shine maraya. To bisa al'ada, uba shine yake tsayawa da tarbiyyar yaya. To babban unsuri a cikin tarbiyya shine a tarbiyyar madiya, ba mu mutum abin da yake bukata. Domin yayin da yaro yake da yunwa, yunwa ta ishe shi, to ko ina aka kowa ya zo ya ce zai cika masa ciki sai ya bi shi. Muna gani wannan titin nan na Red Cross wajen Kano Club din nan, daga gabas da Kano Club, inda kake ganin almajirai da nakasassu suna tsayawa suna zama a nan wajen su yi ne. Akwai wannan uwa da yake cewa da ba ka kula da kana ganin su suna da yaransu suna zama, amma idan ka je ba za ka ga yaran ba sai goshin magarba, saboda da safe duk an zo an kwashe su, yan mishan sun zo sun kwashe su, sun tafi da su su je su yi musu wanka, su ba su abinci, su sa su a makaranta su yi karatu, saboda haka sai su taso a yan mishan. Saboda me? Saboda ba sun san mabukata ne, yawancin su marayu ne, ba mai kula da su, saboda haka sun zo su bada wannan kulawar a gare su. Daga haka kuma za a samu waɗanda yake za su zamanto su ne za su zamanto makiya ga al'ummar musulmi. Ƴaƴanmu, ƴaƴan cikinmu suna zance da yaranmu, suna cuɗanya tare da mu, amma sun taso an dasa musu ƙiyayya ga addininmu, ƙiyayya ga annabinmu, ƙiyayya ga littafinmu, ƙiyayya ga ubangijinmu. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi. Masu kokarin kafa irin ƙungiyoyin NGO, wanda yanzu alhamdulillah ƴan uwa musulmi wanda suka waye suna kokarin kafa irin waɗannan, ya kamata su kula da wannan mushkilar. Kuma ya kamata irin NGO sun nan daga masallatai, musamman masallatan Ahlus Sunna, a rinka kafa su wanda yake za su kula da irin waɗannan. Ga samari nan alhamdulillah suna da nishadin, suna so su yi wani abu, to ga majal din ayyukan alkhairi wanda yake kowa idan ka dauki dan majal dan kankani zaka kare mu al'umma sharri wanda Allah ne kadai ya san iyakarsa. Saboda haka kula da marayu yana da muhimmanci, shi yasa ne domin samun lafiyar al'umma Allah madaukakin sarki ya ishara ga wannan. Domin idan ba a kula da su ba, haka za su taso suna kullatar al'umma, suna ganin kan cewa an wofantar da su, an tozarta su, saboda haka shi za su zo su bayi mutane da fashi da makami da abinan da satar yara da sauran abinan da fadi da sauran ayyuka wanda suke na'asha a cikin al'umma. Kamar yanda al'umma bata kula da su ba, to su kuma za su yi intiqami, za su dauki fansa ga al'umma. Wal masakin da musakai, almiskin kamar yanda ake koyaushe ake ambatawa, shine wanda yake yana da shi amma bai wadace shi ba, bai ishe shi ba. Wa masafinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil bahr, safina kwale-kwale na masakai ne. Kaga miskini ba shi ne wanda ba shi da komai ba, yana da shi amma abin da yake da shi bai ishe shi ba, kamar dan albashin wannan zamani, ana biyan sa albashi amma da kin zai je karshen wata, satin farko ya kare, haka miskini. To saboda haka irin waɗannan su za a nema ya zama tawa musu infaqi. To wanda ya tara sifa biyu ko uku daga cikin waɗannan sifofi shine aula, ya daga cikin akrahun ya zamanto maraya kuma ya zamanto miskini, to shine aula ka kula da shi. Ko kuma ya zamanto yana daga cikin akrahun ba maraya bane amma miskini ne, shine aula ka kula shi. Yafi ka kaddamar da shi bisa wanda yake sifa ɗaya kawai ya tara, wanda ya tara sifofi sama da ɗaya. Sannan wabnu sabil, ibnu sabil shine wanda yake matafi da guzurinsa ya yanke. Mun san yanda da a rayuwar sahara take, rayuwa ce wanda take idan a tafiya ce ake yi sai a cikin ayari sai an yi mata tanadi. To idan wani abu ya zo ya samu mutum guzurinsa ya yanke, to in bai hankali ba sai ya zama to bawa gashi ma wadaci ne a kasarsa inda ba irin yanzu bai da kawai zaka yi waya abin nan zaka yi waya ai maka transfer can dama zamanin ba haka yake ba kana da kudi a kasarka amma sai ka wayi gari ka zama to bawa saboda ka zo waje wanda yake ba wanda zai taimaka maka dan haka domin ka rayu sai dai ya zama to ka mai da ka sayar da injin ka zama to bawa akwai da yawa wanda suka zama to bayi ta haka saboda haka aka muhimmantar da ciyar da wanda yake dan hanya matafi da guzurin sa yake to sannan Allah ya kawo kaida amma bayan ya faɗi waɗannan ajnas sannan ya ce wa ma taf'alu min khair babu wani aiki na alkhairi da za ku aikata sawa'un wannan infaq din da aka ambata ko ma wannan sa in dai alkhairi ne fa inna Allah bihi alim Allah masani ne da wannan to in kuwa tunda kun san Allah shine mai iko kuma gashi ya ce muku ya sani saboda haka kenan shine da iko ya muku sakayya a cikin wannan akwai kwaitarwa kan aikata alkhairi kwaitarwa wanda babu kamata domin wannan wa ma taf'alu min khairin inna khair inna aka kawo shi da sigan nakira kuma akai takidin nafiyin da min domin tayi tansisi akan nafi akan jinsi saboda haka an yi ta an karfafa umumin wato ganewar alkhairi dinna tunda nakira ce tazo a siyakin sharadi dan haka tana gane dukkan nau'in alkhairi komai kankantarsa komai girmansa amana komai kankantar alkhairi shi yasa ne Aisha radiyallahu anha wata ran da wata miskina tazo tana dauke da yaya guda biyu ba ta da komai sai dabino guda daya kwayar dabino guda daya sai ta dauko ta baka ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa la taqiranna min al-ma'ruf shay'a wa la an tatasaddaq bi shiqqi tamra kada ka wulakanta kada ka karanta aikin alkhairi komai gankantarsa koda kai sadaka da rabin dabino da rabin kwayar da rabin wato dabino kwayar dabino guda daya ne ka raba biyu ka ci rabi ka bayar da rabi sadaka kada kai kaga kan cewa wannan kadan ne to da haka kada mutun ya dauka kan cewar ai sai ran da ya taka abin nan sai ran da ya samu kaurin jari sannan zai fara taimako ai taimako shi sai dai shi ma a taimaka masa ko kuma sai ran da ya taka grade level 10 sannan zai fara taimako Allah cewa ma taf'alu min khair komai kankanta alkhairi din kayi shi
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
كتب عليكم القتال الله تعالى يقول فرض عليكم القتال أن وجبت ياكي أكنكم وتياكين أبو كان غابا واندسك ياكيكو أكن الدينكم تو أن وجبت مكو ياكس معنى كتب فرض كما عندي قباتا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصيه wannan ya daga cikin alfadul alfar ya daga cikin lafzan da ake gano farilla a cikin alqur'ani wato an farlanta muku alqital yaqin abukan gaba wa huwa kurhun lakum shi ko wannan alqital din alhari abin ki ne a gare ku alkurh ko alkar dukkanin su ma'anar su daya shine alkarahiya saboda Allah daga baya saboda Allah ya biyo da cewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum tayu ya zamanto kun ki abu saboda haka ya nuna cewa alkurhu dinnan mazdari ne bi ma'ana alkarahiya wato kiyayya kuna kin sa me yasa kuke kin jihadi saboda abin da yake ciki na wato halakar rayuka da infaqi da tsoro da kuma abin da zai biyo baya ne zaman to kan cewa mutun ya bar iyalan ya bar yaransa marayu ya bar matansa sun zaman to zawarawa duk waɗannan abubuwa ne waɗanda yake suke sanya kuna kin suke sanya ku kuke kin yaki domin da kuke kin yaki to Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum da yawa za ku ki abu wa huwa khairun lakum alhali wannan abin da kuka ki alkhairi ne a gare ku wa asa an tuhibbu shay'a da yawa kuma za ku so abu wa huwa sharrun lakum alhali wannan abin da kuka so sharri ne a gare ku wallahi wa alamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya sani ku ko ba ku sani ba wannan ayar waɗansu malamai sun ce ita ce nassi akan nassi ce akan farlantin jihadi sai dai jihadi yakin abokan gaba aljumhur sun tafi akan cewa farilla ne amma alal kifaya farilla ne alal kifaya wato idan waɗansu suka tashi suka yi sun dauke masaura a cikin al'umma tunda Allah madaukakin sarki yace wa ma kanal mu'minu lil yanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum da'ifatu liyatafaqahu fi din yace mumine ba zai yi a ce sun tafi gabaki ɗaya wajen jihadi ba sannan ya nuna kan cewa akwai wanda ya kamata a ce sun fita domin neman ilimi saboda haka kuma gashi Allah madaukakin sarki yace la yastawil qa'iduna min al mu'minina wal la yastawil qa'iduna min al mu'minin la ghayru ulil dhalal والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم kaga an ce ma wanda suka zauna ba su daidai da wanda suka tafi jihadi ba amma Allah ya ce wa kullun wa'adallahu alhusna kowanne daga cikin su Allah ya musu alƙawarin kyakkyawa so da ka ta wanda suka zauna din amma wanda suka zauna din wanda suke zaman shi yasa ibn az-zuhri yake cewa ko dai ka zamanto mai tafiya ko kuma ka zamanto kana zauna kana jiran a baka umarni ka fita domin yayin da aka baka umarni ya zamanto fard ain amma in ba a baka umarni ba yanda sarki shugaban musulmi zai ce duk a zo a tashi to in ba a baka umarni ba yana nan a matsayin sa na fard kifaya in al'umma suka dauka in waɗansu suka yi sun sauke ma sauran in waɗansu suka yi sun sauke ma sauran yanzu idan da ba dan ɗan uwanmu na Gaza da suka tashi suke yakan Isra'il ba da duga baki ɗayan mu Allah ne kadai ya san hukumar za ta sauka a gare mu saboda barin jihadi amma su sun dauke mana shi yasa din ake kira din da asai da za a taimaka musu asai da za a taimaka musu ya kamata a samu waɗansu da Allah daga cikin samari masu nishadi akwai wurare a cikin internet da ake tara taimako zuwa ga mutanen Palestine kuma taimakon yake kai su kuma suna da number wayar su da account din su da banki da za a yi musu waya dan aji ya kamata a samu samari masu taimako masu kokari irin hawariyo su ga yadda za a assasa yadda za a mutane da suke son ya zamanto kan cewa su ma sun yi musharaka a wani abu na jihadi su taimaka ma waɗannan ɗan uwana muna gani abin da ake kaddarawa na sake ginin Gaza a cikin kwanaki 20 din ɗan kai din nan da aka rusa ta wajen biliyan 1 wajen kusan biliyan 2 na dala mutane suna nan sun shiga cikin makarantu an sa su a cikin makarantu daga zara an bude makarantu ina za su tafi suna ajujuwa maza da mata da yara da manya duk sun zama to a nan suke banda waɗanda suke kuma gabaki ɗaya a waje suke sai in dare yayi su samu wani gefen wani waje wanda yake za su raki fesi bacci a nan wajen ko mutane ne wanda suke suna da gida gidansu hadda sitting room da gado da kuka ta gas da sauransu kamar dai yanda muke rayuwa a nan amma lokaci daya saboda kawai addinin su kuma sun ce dole su tsaya su yi addinin su a basu yanci a ƙasar su yi addinin su Yahudawa suka zo suka dambara gidajen nasu saboda haka wannan suna buƙatar taimako amma suka tashi suka yi jihadi to sun dauke ma al'umma wannan farar tunda sun yi wannan farar kifaya ne sun dauke ma al'umma amma in da ba su yi ba daga baki ɗaya al'umma Allah madaukakin sarki zai kama mu to yaƙi abu ne wanda yake abin ki to domin Allah ya san ɗabi'ar mutane ya san ɗabi'ar mu kan cewa muna ƙinsa to shine sai Allah addinin musulunci saboda addini ne da ya dace da fitra ba addini ne da yake rusa fitra ba Allah ya halice mu ya san ɗabi'un mu ya san abin da yake ya assasa ta a cikin asalin halittar mu wanda yake dole sai mun rayu a haka ya sa mu dole sai mun ci da kuma addinin da zai zo ya ce mutum ka daina cin abinci kwata kwata ka san ba addinin gaskiya ba ne ko ce ka daina bacci kwata kwata ko ce ka daina aure kwata kwata ba addinin gaskiya ba ne saboda ya saba mu fitra to haka zalika addinin da zai zo ya ce ka je kai jihadi kuma ya ce in ka yi jihadin nan gabaki dai ka bar addini bayan ya sanar da bi'aka a fitrarka kana kin irin wannan kana kin tsanani kana kin a ce an kashe ka sai Allah ya tabbatar da wannan yace wa huwa kurhun lakum kuna kin sa ya san da haka to amma sai yazo yaya zai yi mu'alajar wannan fitrar tamu dan ya kyautata tarbiyar mu yayi mana maganin wannan karahiyar shine sai ya baddala mana ita da gaya mana hikimar da ke cikin wannan abin kuma hikimar shine cewar ku rinka kallon akiba kada ku rinka kallon fa'ida ta yanzu wato sai yu ya zaman to kun ki abu a yanzu amma karshen sai ya zaman to alkhairi a gare ku karshen sai ya zaman to alkhairi a gare ku to babu mai kallon akiba sai shari'ar musulunci ko shi shari'ar musulunci akiba take kallo wal aqibatu lil muttaqin domin abu ne wanda wato ashi ne asalin yadda zaka ba addini kaga aka ce kada kai kan abubuwa na jin dadin duniya waɗanda za su kai kai zuwa ga halaka aka hana ka domin me domin wai ba wai zaka ji dadin duniya za a kawo ka wani dadin duniya din na daban ba a domin ka samu jin dadin lahira na aqiba domin karshe yayi kyau ko shi karshe ake hangowa ana hango da abinda zai zo ne ranar lahira ka hakura da jin dadin yanzu ka hakura da jin da baccin asuba domin ka shiga cikin ta baccin karshen dare domin ka shiga cikin ta jafa junubuhum anil mabaji abinda Allah ya sa fala ta alamu nafsu ma ufi lahum min qurratu a'yun to akan wannan addini ya gino akan duba ya zuwa ga akiba kuma wannan duba ya zuwa wannan ilimin shine abinda yake taimaka ma mutum wajen yaki da sarransa kuma shine abinda yake shine miftahin nasara a rayuwa shine mabudin nasara a rayuwa ɗan uwa wato hatta kafirai sun gane wannan waɗanda suke rubutu akan ilimin tunanin yara sun yi wannan akwai waɗansu da suka bada wani tajriba da aka yi yara suka samu ɗan shekara 4 suna makarantar nasiri aka kawo alawa aji aka ce wanda yake so kowa za a bashi alawa amma wanda yake so ya sha alawa yanzu guda ɗaya kawai za a bashi wanda kuwa yake so yayi hakuri har sai an yi period guda biyu an yi lokacin tara in yi za a bashi guda biyu za a bashi ɗan ajin duk suka ce ɗaya ɗaya suke so sai waɗansu yara guda 15 suka ce su sai bayan tara a basu bayan tara aka zo aka basu alawa guda biyu sai aka rinka bibiyar waɗannan yaran guda 15 da sauran ƴan ajin nasu bayan shekara wajen ko 18 ne lokacin da sun gama jami'a sai aka zo aka sake samun su sai aka zo aka duba aka ga waɗanda suka fi nasara a rayuwa da kuma a cikin karatun nasu kuma suka ɗauki hanyar samun nasara da ci gaba da nasara a cikin rayuwa waɗannan 15 ɗin sun fi dukkan sauran gabaki ɗayan su domin wato sun yi amfani da wato an nuna musu muhimmancin duban akiba su yi haƙuri don su jira abinda amfanin da zai zo nan gaba su yi haƙuri su jure amfanin yanzu domin su jira amfanin nan gaba to wannan shine hikimar shari'ar musulunci haka shari'ar musulunci take shi yasa nan Allah madaukakin sarki sai ya bayyana mana domin bayyana hikima ya daga cikin abin da zai sauƙaƙa maka bin umarnin Allah idan ka san hikimar me yasa zaka yi saboda haka baka kana kin sa naji ina kin sa din amma gaba za ce kyau alkhairi ne kana sauraron wannan alkhairi ne to wannan shine ainihin tarbiya irin ta addinin musulunci sannan kuma Allah madaukakin sarki yace wallahu ya'lam Allah ya sani nan ba a faɗa abinda Allah ya sani ba ko sai aka shafi al-maf'ul bihi al-muta'alliq aka shafi shi ai ma'ana Allah ya san alkhairi ya san sharri tunda ana magana kuna san ku ke abu alhali ya zama to alkhairi ku so abu alhali ya zama to sharri to Allah shine ya san wannan alkhairi shine ya san sharri ku kuwa ba ku san hakikanin alkhairi da sharri ba saboda ba ku san akiba ba abinda akiba za ta yi saboda haka a cikin wannan umarni na Allah madaukakin sarki akwai tarbiyar musulmi akan cewar ka karbi hukuncin Allah da jin cewar ko ka fahimci hikimar ko ba ka fahimci hikimar ba shine alkhairi a gare ka domin wanda ya hukuncin shine ya sani kai ko da aka yi hukuncin akan ka ya sabata ranka kan cewa jahili ne ka karbi jahilcin naka sai ya zamanto kan cewar ilimin wanda yake allamul ga allamul ghuyub sai ya zamanto kan cewa ya bude maka basiranka to haka wannan kaidar ita ce malamai suka dauka na dukkan hukunce-hukuncen shari'a cewa shari'a musulunci gabaki daya ta zo ne ta kawo maslaha ta kawar da barna sawa'un ka gane maslahar ko baka gane ba shi yasa idan suka yi bakin kokarin su gano hikima in ba su gano hikimar da bisa tunaninsu ba ba su gano abin da hankalinsu zai nuna musu ba abin da ake cewa maqulul ma'ana sai su ce to wannan hikimar at-ta'abbudi ce ta'abbudiyya ce idan da a ce shari'a ta zo ba akan haka ba ta zo da kishiyar wannan ne ba ta tabbatar da maslaha ba ba ta tabbatar da kikkiawar aqiba ba da waɗansu da masu hankali irin waɗanda Allah madaukakin sarki ya halice su a cikin al'ummar musulmi da su ne farkon wanda za su gano daga akwai irin sayyidina Umar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya sifanta shi cewa al-muhaddath yana daga cikin al-muhaddathun waɗanda ake musu ilhaman gaskiya ilhamar gane abin da yake shine daidai ga hangen nesa ga irin su sayyidina Ali da hangen nesa ga irin su Amr ibn al-As masu sanin kaidi sannan in ka zo tafakar malaman baya ba ga irin Imam Malik ka karanta mudawwana kawai ka ga yanda yake toshe kafar barna harkar ciniki sai ka ce Imam Malik wato tun a rayuwarsa gaba ɗaya ciniki yake dukkan ciniki da za a yi wata dabara a kai ya zuwa ga saba ma Allah tun ya gano ka ga ya toshe wannan ga irin su Ibn Taymiyyah masu kaifin basira duk irin wannan idan da sun gano abubuwa hankalinsu ya nuna musu kan cewa ai shari'an nan waɗansu abubuwan da ake kawowa abu ne wanda yake ba maslaha ba ne to da wannan da tun ya sanya su sun bayyana wannan da an samu wanda daga cikinsu ya bayyana wannan amma wannan abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa na hikima muka gane in ka bi hukunce-hukunce kai istiqra'i za ka duk gabaki ɗayansa ya samu wannan sifa da kan cewa alkhairi ne fil aqiba saboda haka wannan ayar ta kunshi fa'idodi wato na usul masu muhimmanci akan wato sanin hikimar umarni na Allah da kuma yadda Allah madaukakin sarki yake ma al'umma tarbiya wajen yadda za su fuskanci hukunce-hukuncen shari'ar musulunci
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فينا خالدون
نعم الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه wannan jinsi na biyu ne na irin tambayoyin da musulmi suke yi shine ba tambayar hukuncin Allah ba a tambaya domin raddi ga abin da suka ji na wato kaidi da talbisi da batanya daga wajen makiya addinin musulunci Allah ya ce yas'alunaka an shahril haram za su tambaye ka akan wata mai alfarma qitalin fihi za su tambaye ka akan menene matsayin yin yaki a cikin wata mai alfarma nan aka kawo uslubin badalul ishtimal domin ya bada fa'idar wato al-ijma' at-tafsil ba'd al-ijma' asaka shauki menene kuma yadda menene alakar menene kuma ake magana akan wata mai alfarma sai ce maka yin yaki a cikin sa to sai ka gane muhimmancin matsalar da ake magana akai Allah ya ce za su tambaye ka dangane da wata mai alfarma dangane da hukuncin yaki a cikin sa kul ka ce musu ya rasulullah qitalun fihi kabir yaki a cikin wata mai alfarma kabir al'amr abu ne wanda yake mai girman laifi a wajen Allah yana da girma a cikin wannan akwai kiyaye wato alfarmar wata mai alfarma domin wannan ya daga cikin masalih wanda musulunci ma ya tabbatar da su musulunci ya zo ya riski jahiliya ana kiyaye wata mai alfarma ja'alallahu alka'bata albayta alharama qiyaman linnas washahra alharama walhadiya walqala'id waɗannan abubuwa alka'aba baitul haram wa shahrul haram da kuma hadiya da ake yi da kuma alamun hadiya da ake duk waɗannan Allah ya sanya su qiyaman linnas abubuwa da zai tsayar da maslahar mutane idan aka ce mutum yana cikin ka'aba ba za a yake shi ba idan mutum yana cikin wata mai alfarma ba za a yake shi ba idan hadiya ya kawo ba za a kwashe shi ta zaman to ganima ba wannan duk abubuwa ne na jumlar maslaha da shari'ar musulunci ta tabbatar da su saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya ce qitalun fi yaqi a cikin wata mai alfarma kabir yana daga cikin abu wato abu ne mai girman laifi a wajen Allah madaukakin sarki wa saddun an sabilillah amma hana mutane ga barin addinin Allah wato a hana su su shiga addinin Allah shine ta hanyar a tilasta su fita ko kuma a gurbata tunaninsu akan ba za su bi addinin Allah ba saboda haka kaga wannan ya kunshi kafirci da abin da yake sama da kafirci din ko ba haka ba akwai kafirci akwai sama da kafirci domin kafirci shine ka mutun ya ki bin addinin Allah din to amma ka har ka hana wani bin addinin Allah to wannan kafirci ne na wato na wata daraja daban kari akan darajar ordinary kafir to Allah ya ce wasaddun an sabilillah hana mutane bin addinin Allah wa kufrun bihi da kafirce ma Allah wato ba tare da hana wadansu shiga addinin Allah ba wa masjidil haram wa saddun an al masjidil haram da hana mutane zuwa ga masallaci mai alfarma ko kuma hana su zama a ciki wanda duk abubuwan nan guda biyu mushrikan quraish sun yi sun hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama a masjidil haram suka kore shi ta hanyar tsangoma da azaba sai da suka fita da sauran musulmi wanda suka hijira da wanda suka je Habasha da kuma daga baya suka zo suka tafi Madina sannan nau'i na biyu lokacin ya zo lokacin Amul Hudaybiya ya zo zai yi umra bai dauko makami ba ya sanya hadiya ya yi mata alama ya sanya ihrami babu alamar yaki zai yi ya kuma a cikin wata mai alfarma aka hana shi shiga aka hana shi kaiwa zuwa ga Ka'aba to wani irin zalunci ne wannan ka hana mutane wanda abinda hatta a cikin yan jahiliyar ma an har ba a yi musu ba tsakanin su da juna Quraish ba su taba hana wani ya zo dakin Allah domin yayi umra ko yayi hajji ba to amma su suka yi wannan wa ikhraju ahlihi wa masjidil haram ay wasaddu ahli masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da mabutansa yan cikin sa yan Makka sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muhajirun sahabbai muhajiru a fitar da su minhu daga daki mai alfarma dishe daga garin Makka domin nan abin daki nufi da Masjidil Haram anan wajen shine Makka Masjidil Haram yana daga cikin alfaz mushtaraka shi sa ne ma malamai suka yi sabani wajen mas'alar tad'iful ujur na sallah shin idan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu fi masjidi hada khairun min alf salatin fi ma siwahu illa al masjid al haram salla a cikin masallaci na wannan yafi salla dubu a cikin wani masallacin in ba masallaci ne alfarma ba to me yake dinki da masjid al haram ana nufin masallaci ne na Ka'aba ko ko ana nufin Makka gabaki da tunda yanzu gashi anan wajen an ce ikhraju ahlihi minhu abinda ake nufi ikhraju ahli makkata min makka masjidil haram anan wajen da ma'ana makka haka barika subhanalladhi asra amma subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min almasjidil haram masjidil haram anan wajen me yake nufi Ka'aba yake nufi in wajen wanda suka ce daga Ka'aba akai Isra wanda kuma suka ce daga gidakin Ummu Hani ne akai Isra ana nufin Makka illa alladhina a'adtum 'inda almasjidil haram nan me yake nufi Al-Haram ake nufi baki daya domin anan ake sulhun Hudaybiya. Saboda haka wayannan ma'anoni guda uku duk sun tabbata ga Masjidil Haram. Dan haka waɗansu malamai suka ce tunda an ce Masjidil Haram sai mu dauki ma'anar tafi kowace gamewa. Saboda haka in kai sallah a ko ina a cikin haramin Makka tafi sallah a wani masallaci ba Masjidil Haram ba, ba Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba so dubu ɗari. Suka ce tadhifu salah yake dukkan haram ake nufi, tunda an ce Masjidil Haram ya zo akan cewa al-harami ake nufi. Sauran malamai kuma suka ce a abinda ake nufi masallacin Ka'aba, saboda waɗansu dalilai wanda yake ba wannan da bigiran magana su ba daga bakin wa izharu alihi minhu akbar inda Allah, da kuma fitar da waɗanda suke annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai ƴan Makka a fitar da su daga cikinta, akbaru inda Allah, wannan yafi girman laifi a wajen Allah, yafi girman laifi da yakin a cikin wata mai alfarma. Asalin wannan ayar kamar yadda ya zo a cikin littafin sira sira Ibn Ishaq da sauransu da isnadi ingantacce zuwa ga Urwa bin Zubair, mursal ne amma yana da shahid daga cikin wata riwaya mursala, daga wata riwaya mursala cewar annabi sallallahu alaihi wasallam a wata na 17 bayan yayi hijira ya tura Abdullah ibn Jahash tare da sahabbai guda 8, daga cikinsu akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas da Ukashat ibn Mihsan da sauransu, yace su tafi sai sun ya ba su wasiqa, yace kada su, yace Abdullah ibn Jahash shine komanda, kada su bude wasiqan nan sai sun yi tafiyar kwana biyu. Kage inda ake komanda yake, kage inda ake asiri a cikin yayi, amma ba mu ba. Sai ka ji a garin Jos wanda yake dik ƴan mushan ne makiya addini sun kewaye mu, kullun da asuba ma sa kaset din mu, ana ta wa'azi, ana ta fadan irin shirin da ake ma musulmi, dole ne mu yi musu shiri. Duk abin da muke ciki sun sani, kowa daga ya hawo minbari shikenan sai ya abin nan sai ya fadi dukkan abin da yake asiri na musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku bude sai kun yi tafiyar kwana biyu, saboda ku san ma ba su san ma me aka tura su je su yi ba. Bayan sun yi tafiyar kwana biyu sai ya bude wasiqa, sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tafi zuwa ga wuri da ake ce masa Batnu Nahla, wani waje ne tsakanin Ta'if da Makka, akwai ayari na tijarar Quraysh zai zo ya wuce, idan Allah ya ba, in Allah ya bamu nasara ku gani ko za ku iya kwato mana shi, Allah ya azurta mu daga alkhairi dake cikin sa, amma kada ka matsa ma wanda daga cikin wanda kuke tare kan ya bi ka, wanda yace ba zai iya ba to ya zo na. Suka tafi a hanya raqumun Sa'ad ibn Abi Waqqas da Ukashat ibn Mihsan ya bata, suka tsaya neman sa, suka ce sacin musu. Da suka je ko sai suka ga ga abin nan Amr ibn al-Hadrami da shi da waɗansu mutane su uku, su huɗe ga baki ɗaya, sun taho da raquma an yi musu labtu da kayan tijarar Quraysh da su kwaso daga Ta'if za a kai Makka. Saboda haka suka yi musu dabara, suka fito suka ce to in kuka kyale su suka shiga cikin, in kuka kyale su zuwa gobe za su shiga cikin Makka, kuma za su shiga cikin wata mai alfarma a ƙarshen ranar Juma'ar Akhira ne. In suka kai zuwa ga gobe za su shiga cikin watan Rajab, kuma tunda an yi istihabin wannan umarni na cewa ba a yaƙi a cikin wata mai alfarma, Rajab yana daga cikin watanni masu alfarma. Saboda haka suka ce kada ku kyale su su shiga wannan lokacin, amma suna shakka shin wannan ranar Rajab ya shiga ko Rajab bai shiga ba. To saboda kuma suna gudun su shiga cikin cikin haddin harami, sai suka kai musu farmaki, suka kashe Amr ibn al-Hadrami, suka kama guda biyu daga cikinsu, ɗaya kuma ya tsere ya tafi je ya gaya ma Quraysh. Suka ɗauko abin nan wannan tijara suka taho da ita Madina. Quraysh da aka je aka gaya musu, su kuma suka so ma'aibata musulmi da suke cikin Makka, suka ce gashi nan wai wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suke cewa Muhammad ya ce yana kira ga da'ar Allah, amma gashi ya yi umarni da ayyaki a wata mai alfarma. Ina bin Allah naku, ina kiyaye alfarmar wata mai alfarma a wajenku, ina kiyaye alfarmar wata. Suka yi ta aibata su cewa gashi nan kun yi yaƙi a cikin harbi, kun yi yaƙi a wata mai alfarma. Saboda haka da suka zo suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi to a sayar da shi wannan wa'annan kamamun yaki da aka kama su a sayar da su, haka zalika ganimar da aka samu a sayar da ita ba za a taba ba, sai Allah ya yi hukunci. To abin ya damu musulmi musamman su su Abdullah ibn Jahsh da su ne suka yi wannan, suka kanta to su dai a domin da suka zo suka fada, sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma amartukum bil qital fi shahri haram, ban umarce ku da ku yaki a cikin mutane alfarma ba, saboda haka abin ya dame su. To sai da wannan ayat ta sauko cewa kwarai wannan abin da suka yi suka kashe Amr ibn al-Hadrami abu ne wanda yake mai girma a wajen Allah, ke ta huruncin wata mai alfarma. To amma su waɗannan sun kiyaye alfarma wata mai alfarma, ba su kiyaye alfarma Allah gabaki ɗaya ba, shine aka so majeranta su. Duk wata daga cikin waɗannan abubuwan ya fi girma da yin yaƙi a cikin wata mai alfarma. Saddun an sabilillah, wanne ne ka hana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shiga musulunci da irin sabilan da aka yi musu azaba, shi zaka hada da kashi Amr ibn al-Hadrami a wata mai alfarma? Ko kuwa kafirce ma Allah da bauta malaka da uzza, shi zaka hada da kashi Amr ibn al-Hadrami a wata mai alfarma? Ko kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuho da sahabbai zai zo ya shiga cikin wata mai alfarma a hana shi, shi zaka hada da kashi mutum daya a cikin wata mai alfarma? Koran annabi sallallahu alaihi wasallam da ake daga Makka da tilasta shi hijira, shi zaka hada da abu gashi ciyo shine Allah ya ba wai majmu'in su din ne ba suka fa abin da suka yi, a kowar ɗaya daga cikin waɗannan yafi sharri yafi girman laifi da abin da su suka yi. To sannan sai hankalin musulmi ya kwanta, saboda haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to shikenan a kawo humus kuma sauran ganima ku raba su, kuma waɗannan ribatattu aka karɓi fansa aka tura su Makka. Saboda haka kuma duk abin da suke takama da shi na hujja da su aibata musulmi da shi, Allah shi da kansa ya dauki jawabi, tunda ai addinin Allah ake ma. To Allah ya ce abin da aka yi ku abin da kuka yi wannan yafi tsanani a wajenya. Saboda haka kenan a cikin wannan kaga shi dama Allah yake cewa ash-shahrul haram bi shahril haram, wanda yace zai kiyaye alfarma shi za a ki shine za a kula da kiyayewarsa ga alfarma, shi za a kiyaye alfarma a gare shi. Amma kada wani ya zo ya faki da cewa kai ne tsoron Allah ne, kai ne kiyaye alfarma ne, kai ba ka kai ne ai kai ne addini ne, shi ba dai ba addinin ba. Amma in ka zo kai ka ce haba har kuma kuna irin wannan, to kai ba addinin kake ba, kai me yasa kai baka kiyaye haƙƙina ba, sai ni zaka ce dan saboda addini in kiyaye haƙƙinka? To irin wannan ne sau da yawa wato musulmi ba zai zamanto imma ba, wato kamar raƙumi da wanda za a sa masa igiya kawai a jashi ko ina, a ruɗe shi da kiyaye hurum da kiyaye alfarmar Allah da kiyaye alfarmar wurare masu alfarma, a cuce shi a shushi addininsa ba, a'a musulunci ba zai ɗauki wannan ba. To shine bayan Allah shine sanan Allah ta'ala ya ce wal fitnatu akbaru min alqatl, fitna shine shirka da hana mutane bin addinin Allah yafi girman laifi bisa yaki, yafi girman laifi bisa kashe wato mutane a wajen kashe wato kisan kashe wanda ko kashe da kuka yi. Sannan Allah ya faɗi wata ka'ida, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u, ba za su gushe ba suna yakin ku, suna yakin ku ya ku mu'minai, hatta yurdukum an dinikum in istata'u, har sai sun dawo da ku ga barin addinin. Ka gani kowane addini ne ma kuka shiga a ridda kuka yi, ba a faɗa ba hatta yurdukum ila dinihim, a'a har sai sun sa ku kun yi ridda kun koma zuwa ga kafirci bayan da kuna musulmi. In istata'u, in sun sami iko, ishara ga cewa ba za su iya ba, shi yasa aka kawo in ash-shartiyya. In ash-shartiyya tana nufin wato ash-shart din nadirul wuqu, inda bai afkuwa ne sai a kawo da idza, yayin domin abu ne wanda yake zai faru. Allah bai ce idza istata'u ba, yace in istata'u, domin da wuya musulmi ya yarda duk kai din kafiri. To wannan ishara ne ga cewar kafirai matsawar musulmi suna kan addinin su, to ba za su taba sakewa da shi ba, saboda duk barnar su da duk fasadin da suke yi ba za su taba sakewa ba, matsawar akwai musulunci a bayan kasa. Saboda haka kada ku taba tsammanin za su zauna da ku lafiya, duk irin dadin muryar da kafiri yayi maka. kamar yanda yanzu Obama yake cewa wai ya miƙa hannunsa ga daular musulmi duk irin abin da suke yi duk a baki ba za su taba kyale ku kyale musulmi ya ba za su taba kyale mu'minai su istiqama su ci gaba da bin addinin su ba ba su taba kyale su ba saboda sa ci gaba da yakin su a bayyane da a koyi to sannan shine sai Allah madaukakin sarki ya kawo tsoratarwa ya ce wa man yartadid minkum an dinihi fayamut duk wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addinin sa fayamut ya mutu wa huwa kafir alhali yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wadannan ayyukan su sun baci a duniya da lahira alhubut asalin ma'anar hubut daga habita yahbatu ne min babu sami'a yasma'u asali shine wato taguwa ta ga abinci mai kyau a zahiri koran abinci ta cika cikinta shikenan kuma sai cikin ya bindiga ta mutu dan abincin bashi da kyau to shine hubutul amal wato kamar wanda ya rida yana ganin zai samu wani abu har sai ya je ya rida kuma sai ya ga kuma kancewa gabaki daya halaka ne wannan Allah yake fa ulaika hadithat a'maluhum fid dunya a dunya al'amuran su Allah wato ayyukan su Allah ya bata shine anan dunya bacin ayyuka ma'ana auren da suka yi ya baci ibadar da suka yi ta baci cinikin da suka kulla abin nan alwalad da suka yi sun yi alwala a lokacin ta baci duk wani abu wanda yake da wani yake da wani asar da musulmi suke samu ya in sun shiga cikin musulunci kamar ba su ganima da ba su kai'u da sauransu duk wannan babu su a gare shi babu shi a gare su wa fil akhirah kuma aikin su ya baci ma'ana dukkan aikin da suka yi wanda suke tsammanin samun ladansa da za a ba su daraja aljanna ba su da shi anan akwai matsala mutumin da ya nan an kayyade riddar da cewa mutum ya mutu akai dan haka ne malamai suke sabani mutumin da ya yi ridda idan daga baya ya dawo musulunci ayyukan da da yayi a cikin musulunci suna nan ko ku su ma sun baci sai ya sake Imam Malik ya tafi akan da Imam Abu Hanifa suka ce duk wanda tunda Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum wanda ya yarda ya mutu yace habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah saboda haka duk aikin da mutum yayi a cikin ridda sun riga sun baci dan haka idan yayi haji bayan ya dawo musulunci sai ya sake yin hajjin sa idan yayi aure daga baya ya dawo sai ya sake daura masa aure ko da su biyun ne suka yi ridda suka sake dawowa sai ya sake daura musu aure Imam Shafi'i yace a idan mutum ya ridda sai in ya mutu ne sanan shi zai ci duk ayyukan za su baci amma idan ya dawo kafin ya mutu to ayyukan sa da yayi kafin ya ridda suna nan dan haka ba za a ce sake aikin hajji ba yace saboda ayoyin da suka ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna da kuma wannan faqad habita amaluhu fil akhirati min al-khasirin ya farkon ayat take man yaf ayoyin da suke magana akan ridda wanda suka zo mutlaka ba su kayyade da mutuwa ba in ya innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna ba ita nake so ba faqad habita amaluhu fil akhirati min al-khasirin ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يشرك بالله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وان دي يشرك على الله اكل سيابات كما الله يرأينا دي تشين تابو تو كاغنا مطلق أكفا إيش باقا يديش دي متوار سو راك إمام الشافية چه كائدة چه المطلق أنا أتوكا سأنا المقيم إذن aikin sa zai baci a duniya da lahira idan ya mutu kamar yadda waccan aya take amma ko idan bai mutu ba kuwa idan bai mutu ba to wannan za a dauke shi akan mutlaq din kan ce inda a lahira ne kadai aikin sa zai baci wato ma'ana mafhumin in ya mutu kenan dan haka abin nan yake ganin kan cewa aikin sa baya baci matsawar bai mutu akan a cikin ridda din ba dan haka kamar sahabbai kamar Ash'ath ibn Qais wanda sahabi ne amma ya ridda a zamanin hurubun ridda ya dawo musulunci to malaman hadith malaman ulumul hadith sun tafi akan cewa su ba ta tabbata a gare shi da gaskiya ambatan sa a cikin tarjumar sahabbai a bisa mazhabar Imam Shafi, saboda bai mutu akan rindar sa ba, amma wanda ya rinda kuwa ya mutu, to wannan shine ba za su ma ambace shi a cikin sahabbai ba.
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
إذا أنينا ركوا أن بعد سروج وأن ذيك واتو رشن إيمان da raurau da shakka da rashin yaqini ya sanya su har suka yi ridda, to amma waɗanda suka yi tabaci fa suka dage tare da yaƙin abokan gaba da suke musu kansu sanya su bar addinin su suka cije, to su kuma waɗannan menene a gare su shine za su samu rahamar Allah, su ne masu haƙiƙanin kaunar samun rahamar Allah. Allah ya ce innal ladina amanu, lalle wanda suka yi imani, wal ladina hajaru, da wanda suka yi hijira suka bar garuruwan su saboda taimakon Allah, saboda kare addinin Allah, wajahadu fi sabilillah, suka yi jihadi domin daukaka addinin Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, waɗannan su ne suke kaunar sakamakon Allah, su ne suke kaunar rahamar Allah, wallahu ghafuru rahim, Allah mai jin kai ne ga mu'minai, mai rahama ne a gare su. Wato raja'i ba tamanni bane, alamar raja'i kaunar rahamar Allah yana zuwa ne a aikace. Kaga masu kaunar rahamar Allah ba su ne wanda suka tara waɗannan sifofi guda uku, imani da hijira da jihadi, saboda haka ba abu ne wanda zai zamanto a baki ba kawai, a'a zai zamanto ne a aikace. Wanda yake yana zaune baya kiyaye farillan Allah madaukakin sarki, amma ya ce ai muna kaunar rahamar Allah, to wannan shaytan ya masa makaru. Wanda yake kaunar rahamar Allah shine wanda ya zage dantse wajen bin Allah, to wannan shine yake kaunar rahamar Allah bil haqqi, da gaskiya Allah ya sanya mu a cikin su. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.